sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman akan mitoci 16, 21 da 25 ko kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za iya sauraron mu a gidajen radio amfani Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dalal FM a jamhuriyar Niger, Beta Alpha Radio a kumasin kasar Ghana. Masu sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Hassan Maila kaina zan gabatar. A shirin za a ji cewar gwamnatin jihar Niger ta haramta sana'ar sufuri akan babura wato a caba don yanda hakan ke zama barazana ga tsaro.
A yawanci wannan su yan ta'adda suna amfani da su masu okada na kumasha a kai su su saye mai su cikin daji.
Dandazon yan tijjamiya sun taru a masallacin Sanusi dan kasa da ke nan birnin Abuja don yin addu'a ga kasa.
Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Adadin da 450 ko kuma 1450 malum shaɗar rubuce yake mutum ya dace yau ko da kwana uku 1450 yau kai gobe kai jibi kai inda dukkan mu zamu haka a samu mutum miliyan ɗaya shi wannan a Najeriya za a samu sauki halin da kasan mu take ciki.
Al'ummar Irigwe a jihar Filato na buƙatar agaji bayan asarar da suka tafka sabiyar hararen ɗan bindiga daɗi.
Su hada wannan bun kare ya sake faruwa muna kuma kuka ga gwamnati su nemi da za su dan taimaka ga waɗanda sun rasa kayan arziki domin rayuwa ta yi musu dadi.
A jamhuriyar Niger, tallafi aka buƙaci a yi wa manoman albasa bayan gobara ta lashe rumbunan su.
Maza sun yi hasara a wannan wuri wadda ba ta da iyaka, wadda ba a san dai yadda za a cewa ba, tunda na yi imani an yi fardikin bisa shi, an yi fardikin wannan albasa hasarar da an kai miliyan 2000. Abinda Allah ya kaddara ya fadar ma waɗannan yan uwan namu.
Kasancewar Juma'a muna da shirin yanayi da muhalli da Aisha Mu'azu za ta gabatar, amma da farko sai ku gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Alhamis, gwamnatin Biden ta sanar da cewa za ta raba allurar rigakafin COVID-19 da yawan ta ya kai miliyan 80 nan da zuwa ƙarshen watan Yuni, wanda ta fitar da ainihin shirin kan raba miliyan 25 na farko na allura zuwa wuraren da ake bukata. Sanarwar da aka jima ana jira ta nuna cewa da yawa daga cikin alluran miliyan 19 za a raba ta ne ta hanyar shirin COVAX, tsarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta samar don tabbatar da samun rigakafi ga kasashe da yankuna masu ƙaramin ƙarfi da matsakaita. Miliyan 6 daga ciki za a raba su a yankuna masu muhimmanci da waɗanda suka shiga cikin shirin, waɗanda suka haɗa da Canada da Haiti da Kosovo da Mexico da Jamhuriyar Koriya da Ukraine da West Bank da Gaza, tare da Masar da Georgia da Iraki da Jordan da Yemen da kuma ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya. Masu adawa da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu sun yi aiki jiya Alhamis don shirya ƙuri'ar 'yan majalisa cikin hanzari don kawo ƙarshen wa'adin mulkinsa na shekara 12. Masu hamayya da Netanyahu suna fatan kada ƙuri'a cikin hanzari zai rikita ƙoƙarinsa na mintunan ƙarshe don tarwatsa sabuwar haɗakar tasu. Dambarwar siyasar ta fara ne bayan da wata babbar ƙungiyar jam'iyyun siyasar Isra'ila ta ƙulla wata yarjejeniya mai rauni a ranar Laraba da daddare, wacce za ta iya kawar da daɗaɗɗen Firayim Ministan daga kan kujerarsa, yayin da masu adawa da shi suke aiki don kafa wata haɗaka a 'yan kwanakin nan. Netanyahu da abokanansa sun ƙarfafa wani kamfe na matsin lamba a kan tsoffin magoya bayan da suka haɗa da shugaban jam'iyyar Yamina Naftali Bennett da mataimakin shugaban Ayelet Shakid. Netanyahu yana fuskantar tuhume-tuhumen cin hanci da rashawa da ake tsammanin zai yi iyakar iyawa ya ci gaba da zama a kujerarsa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An dakatar da masu zanga-zanga kuma an tsare masu rajin kare demokuraɗiyya da 'yan jarida. Lauyoyi da alƙalai sun tsawatar ko kuma ana auna su, wataƙila saboda alaƙarsu da ƙungiyoyin masu zanga-zangan neman canji a siyasa, yayin da ƙasar Algeria ke shirin gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki a wannan watan. Gwamnatin ƙasar na ƙara tsanantawa. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da sauransu sun ce ana tsarewa har ma da ɗauri ga masu sukar gwamnati. A cikin babban birnin ƙasar Algiers da sauran birane, mahukunta sun haramta zanga-zangar mako wanda ƙungiyar Hirak mai shekara 2 ta shirya, galibi na kawo cikas ga ayyukan gwamnati. Da alama ƙungiyar Taliban a shirye suke su karɓa abin da ba su samu ba, ta hanyar tattaunawa da zarar Amurka da sojojin ƙawance sun kammala janyewa daga Afghanistan a cewar wani sabon hasashe da aka yi dangane da bayanan sirri daga mambobin kasashen Majalisar Dinkin Duniya. Rahoton wanda kwamitin saka ido kan takunkumi na Majalisar Dinkin Duniya ya fitar jiya Alhamis kan Afghanistan ya yi gargadin cewa yayin da kungiyar Taliban ke ci gaba da bin ka'idojin yarjejeniyar shekarar da ta gabata tare da Amurka, amma sun faɗaɗa ikonsu, suna yin aiki kai tsaye kan sama da rabin cibiyoyin gudanarwar gundumomin ƙasar, yayin da suke da iko da kusan kashi 70 cikin 100 na yankunan da ke wajen biranen ƙasar. Kuma hukumomin leƙen asiri na ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa wannan na iya zama farkon farawa. Gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden ta kaddamar da yaƙi da cin hanci da rashawa a hukumance a matsayin wani muhimmin abu ga tsaron ƙasa. A karan farko jiya Alhamis, Biden ya fitar da sanarwa kan tsaron ƙasa, inda ya bayyana ajandarsa ta yaƙi da cin hanci da rashawa. Cin hanci da rashawa na barazana ga tsaron Amurka da daidaiton tattalin arziki da ƙoƙarin ƙasashen duniya na yaƙi da talauci da kuma raye ƙasashe da ita kanta demokuraɗiyyar, a cewar shugaban a sanarwar da ya fidda. Amma ta hanyar dakilewa da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa yadda ya kamata, ta nuna muhimmancin gwamnati mai kwatanta gaskiya da kuma sauke haƙƙin da ke wuyanmu, za mu iya sama wa Amurka da wasu gwamnatocin demokuraɗiyya muhimman abu.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai rahotanni. Gwamnatin jihar Niger ta ɗauki matakan hana sufuri da babura, wato a caɓa, don rahotannin yadda ake amfani da baburan wurin yin karan tsaye ga sha'anin tsaro. Da farko gwamnatin ta fara da takaita sufurin baburan ne. Yan kungiyar sufurin a caɓa jihar sun koka cewar matakin ya yi tsauri kuma ba a tuntuɓe su ba kafin a yanke wannan matsaya. Ga rahoton wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari daga Amina.
Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta haramta sana'ar kabu-kabu ko kuma a caɓa a cikin garin Mina, fadar gwamnatin jihar Niger. Gwamnatin dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne na haramta sana'ar kabu-kabun a birnin Mina da ta fara aiki daga ranar Alhamis ɗin nan 3 ga wannan wata na Yuni, saboda dalilai na tsaro. A wani taron manema labarai, mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Muhammad Keso ya ce ‘yan ta’adda da suka addabi jihar Niger a yanzu suna yin amfani da baburan ‘yan kabu-kabu ne wajen biyan wasu bukatunsu.
Amma wannan su okada, because mun tuna cewa yawanci wannan su ‘yan ta’adda suna amfani da su masu okada na kumasha a kai su su saye mai cikin daji, wannan gwamnati ya san.
To sai dai shugabannin kungiyar ‘yan kabu-kabu a jihar Niger sun ce matakin da gwamnatin ta ɗauka ya yi tsauri da yawa.
Sunana Idris Bala Aleho, ni ne PA na Niger State Chairman a Kwamara. Ni kira na ga gwamnati sai dai mu nemi alfarmanta, saboda yanda yanayin yanda tsaro ya kasance a ƙasar nan, mutane suna cikin wasu halaye. Ina tunanin kamar hukuncin da aka ɗauka ya yi tsauri, saboda wani sai ya fita kabu-kabun nan, wani da sassafe zai fita. Ko da dan wasu lokuta kadan dai da ya kawo kudin kamu da siga, sannan ya ƙara fita ya je neman na rana.
Sunana Comrade Shafi Ladan Mai Shira, State Chairman na ‘yan kabu-kabu na jihar Niger gaba daya. Mu abin ya zo mana ba zata, ba tuntuɓe mu ba, ba yi shawara da mu ba, amma a bayanin da suka gaya mana sun ce saboda matsalolin tsaro. Mu kuma kungiya ne, muna biyayya ga kowane dokoki na kasa, muna biyayya ga gwamnati. Amma ana maganan tsaro, mu muna so gwamnati ya sake duba mana. Mu mutane masu kabu-kabun nan hanyar sana'a ta mu kenan, shi muke ci da iyalinmu. To Allah ne ya ga dama ba rashin karatu bane ya hajiye mu a bangaren sana'an kabu-kabun nan. Hana baburan nan wanda ake gani saboda arkan matsalan tsaro, mu muna gudu mutanen mu wanda suke wannan sana'a, idan ba wani anyan da gwamnati ya tanado musu, za su ya shiga wani hali na daban wanda zai jefa su a hannun da bai kamata ba.
Masu sharhi akan al'amuran tsaro dai na ganin a yanzu lokaci yayi da za a takaita hawa babura, musamman a jihohin da ke fama da matsalar rashin tsaro, bisa la'akari da yadda waɗannan 'yan bindiga ke amfani da babura wajen kai hare-haren da ke hallaka jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Domin fa'are wa da harbisi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Don duba tarihin yadda yankin yake a dacan, mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola Lami lafiya.
Allah ya kaddarce ni dan cewa ni farao ne. Mun abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne Allah ya kawo shiriya, ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi.
Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa, talakawa da kuma gwamnati. Shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin? Ku kasance da ni Nasiru Adamu Hikaya. Don sauraron wannan sabon shirin, ku kasance da muryar Amurka Majiya Kokwara ta sai har labaru.
Arewa zumun ta samu dusai nishadi.
Mabota ɗariƙar Tijjaniya daga sassa daban-daban na Najeriya sun yi dafifi a babban masallacin tunawa da Sanusi Ɗantata da ke birnin Abuja, inda suka gudanar da addu'o'i na musamman ga ƙasa domin samun salama daga fitinar kalubalen tsaro. Taron addu'ar ya gudana ne ƙarƙashin jagorancin malamai da almajirai da suka ɗauna yin kansu da abin sufuri da abinci. Imam Abdullahi Suru Suleja shine babban limamin masallacin.
Mun karanta salatin da muke so bayan istighfari. Domin istighfari shine babbar kofa ta yaye kowace musiba. Man lazima istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli hammin makhraja. Duk mutumin da ya lazanci istighfari ko wani bakin ciki Allah zai nuna masa mafita. Domin gabatar da istighfarin mu yi salati ga manzon sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, sannan mun karanta wannan aya mai bada garanti. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, mai adadi miliyan 1,819. Da haka muna fatan Allah ya bamu zaman lafiya a Nigeria ga baki dayanta da dukkan sauran kasashen musulunci ga baki daya. Ba ma so mu yi maganar gwamnati, gwamnati ba sha'anin mu bace. Gwamnati ba za ta iya ba, abinda gwamnati ba za ta iya bane muke yi. Gwamnati musamman inda aka fito baya akwai dama-dama. Gwamnatocin suna addu'a amma banda wannan gwamnati. Ita ba ruwanta da addu'a, shi ya sa musibar ta yi kauri. ɗan danna nan ba ma inda aka danna ma. Ba inda aka danna. Muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala a wannan babban lemar da muka shiga a ciki, wannan babban tanti ya zama cewa an rufe da kowace irin musiba. Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da taruwar arziki. Muna da gudunmuwa mai girman gaske. Gwamnati ta sani, jama'a sun sani, Allah ya sani gudunmuwar da muka bayar kafin wannan gwamnatin ta zo, saboda tsaranmu idan ta zo za mu samu yayewa. Ashe ba haka Allah yake nufi ba?
Malam Imam Khalifa da ke matsayin ratibin limamin masallacin ya ce a irin wannan yanayi addu'a ce hanyar mafita.
Muna kira ga dukkan shugabanni musamman limamai na masallatai musamman masallacin Juma'a na ƙasa. A dinga samun lokaci ana addu'a, ana haɗa jama'a in an taru a sallar Juma'an ne a haɗu, kuma musamman a gayyaci mutane ran Juma'a ko ƙarshen wata a dinga addu'a ta musamman ga wannan ƙasa ta mu Najeriya. Muna jin abin da ke faruwa a ƙasashen duniya fa, ana guje-guje, ana tashin hankali, mutane suna barin gidajensu saboda ba zaman lafiya. To ba wani abu da yake ba sai gwamnati ta ce mu zo yi addu'a ba, tunda mu 'yan ƙasa ne kuma a ƙasar muke, lalle ne mu dinga tare mutane ana addu'a, ana neman wato sauki daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala. Muna mu istighfari da Allah ne ce walau annahum izalmu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfir lahum ar-rasul law jadu Allah tawwabur rahima. Su din mutane da sun gane duk lokacin suka zalunci kawunansu ja'uka suka zo manzon Allah fastaghfiru Allah suka nemi gafara Allah wastaghfiru lahum ar-rasul manzon Allah idan ma musu gafara to za a samu Allah ne gafara ne mai jin kai. To mun zo manzon Allah ne, mun zo ansa mun istighfari ni sai manzon Allah mun karanta alqur'ani zuwa ga manzon Allah kenan. Saboda haka mun yi wannan, muna neman kama kafa da Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi manzon Allah kuma shi ta Allah duk mutumin da zuwa Allah in ba ta yin annabuwa ba zai samu ainihin shiga ba. Sannan kuma wannan abin da aka da musamman alqur'anin nan in ba kai kan da duka ba hasbunallahu wa ni'mal wakil dinna. Ai ana neman sauki daga Allah, domin ga baki daya ka san ba shi aka masa abu komai zalincin sa da kai masa babban amsa zai shi Allah ya isa. Fasara hasbunallahu wa ni'mal Allah ya isa, fasara take ne shine amma sawa suka mintsa Allah ya isa. Hasbunallahu wa ni'mal Allah ya fa ishe mu wa ni'mal wakil. Sadaka a yawaita da ita a Allah mutum ba zai adadin ta 450 a ko kuma 1,450. Malum shi da rubuci ya ce mutum ya dinka yawan ko da kwana uku 1,450 yau kai gobe kai jibi kai, inda dukkan mu zamu haka a samu mutum miliyan 1 shi wannan a Najeriya na kitan mutum za a samu sauki a wannan halin da kasar mu take ciki. Sadaka muna kira ga ainihin wato al'umma zama su koma ga Allah, a rage zalunci, a rage iskanci, a rage abin da bai kamata ba, musamman da abin zinace-zinace da sauransu, da abin da tsafe-tsafe da sauransu, a koma ga Allah. Muna dan Allah ya karbi mu, muna bata, muna neman gafara sa, muna neman yafiyar sa, muna neman rangwamen sa, albarkacin Alkur'ani, albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sauran malamai da suka halarci addu'ar sun haɗa da shugaban Hilaku Zikrullah Aliyu Sise Pass, sakataren Ansarul Alkasim Yahaya da sauransu. Kuna sauraron sashin Hausa na muryar Amurka. Al'ummar Irigwe a jihar Filato na buƙatar tallafi bayan rasa dukiyoyinsu sanadiyar hare-haren 'yan bindiga daɗi. A gefe guda kuma, wata ƙungiyar makiyaya mai suna Fusasan ta buƙaci ɗare teburin shawari don gano bakin zaren. Zainab Babaji ta yi kuma da wannan rahoto daga Jos.
Kungiyar al'ummar Irigoya jihar Filato ta buƙaci hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu da su kawo ɗauki wa al'ummarta, musamman waɗanda suka rasa mallakarsu dalilin tashin-tashina da ya auku a yankin. A wani taron ganawa da manema labarai na musamman, kungiyar ta ce daga watan biyu zuwa watan biyar na wannan shekara, mutane fiye da 40 ne 'yan bindiga suka kashe, fiye da gidaje 20 aka kona ƙurmin gonaki, kuma fiye da 500 ne na kuɗi fiye da naira biliyan ɗaya aka lalata. Shugaban kungiyar raya al'ummar Irigwe ta ƙasa da ƙasa, Prince Robert Ashidodo, ya ce sun kawo kuka ne don a tausaya musu, a kuma samu kyakkyawan dangantaka tsakaninsu da sauran abokan zamansu.
Duk wayan abubuwan sun sa mun samu cin baya, kuma ba zai taimake mu ba. Shi yasa mun kawo kukanmu ga gwamnati da su tsare rayukan mutane, su hana wannan abun kar ya sake faruwa. Muna kuma kuka ga gwamnati su nemi hanyar da za su dan taimaka ga waɗanda sun rasa kayan arziki domin rayuwa ta yi musu dadi. Mun sani cewa ba yadda za a dawo mana da waɗanda sun riga mu girin gaskiya, amma waɗanda sun samu damuwa na arzikinsu a dan tallafa musu. Muna tunani cewa idan gwamnati ta taimaka har wani abun ya kwanta, to waɗanda suke wannan abun ba za su sake yi ba. Bari in gaya miki kashin gaskiya, mutum ya yi gonansa shine arzikin shi, kai kana da shanunka shine arzikinka, to ai sai kai lura inda kaga akwai gona ba za ka shiga ba. Mu hana yanzu in mun gama girbi za su ya su shiga. Muna kira ga matasa kada su dauka doka a hannunsu. Duk wani abin da an yi maka ka bi hukuma domin a samu biyan bukata.
A bangare guda kuwa, mataimakin shugaban kungiyar Fulani ta ƙasa Fusadan Abdulkarim Bayero ya ce duk da cewa su ma makiyayan ba a bar su ba saboda hallaka musu dabbobi da ake yi, dole ne a zauna a tattauna mafita kan matsalolin.
Gaskiya kwanakin da suka wuce nan an dinga kai hare-hare, ana kashe shanukai, yara in sun je kiwo sai a kashe su. Bangaren Fulani kullum abun da nake gaya musu, kar su yi reprisal attack, kar su mai da martani. To idan ka je ka rama baka nuna duniya abun da aka maka ba, kaga kaman kai kake da laifi kenan. Amma duka muna kwantar da hankali, muna nuna wannan abun duka a dawo a koma a zauna a tattauna a samu zaman lafiya. Gwamnati lallai ta sa ido, security su sa ido, mutanen da suka rasa shanukansu da kuma ko Irigoy din ne da suka rasa abunsu, yana da kyau gwamnati ta taimakawa wayannan mutane Fulani a biya su shanukansu, wayannan an baranta musu gonakinsu a biya a zauna lafiya, kowa ya yi hakuri a zauna kamar yadda da ake.
Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Filato, Mr. Dan Manjang, ya ce gwamnati na ɗaukan matakan kawo ƙarshen tashin-tashina a sassa daban-daban na jihar.
Mu yarda da juna, mu yarda da hakkin juna, mu makiyaya su kiyaye gonakin manoma, manoma su kiyaye dabbobin makiyaya, mu taru mu gina jihar Filato.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Al'ummar Niger, manoman albasa na jajantawa juna kan gobarar da ta laƙume rumbuna sama da 100 a ƙaramar hukumar Tamaski. Wannan ya sa ɗan majalisar dokokin tarayya Sa'idu Amma ya yi kiran hukumomi su kawo musu ɗaukin gaugawa.
Kowa ya san Tamaske da noman albasa. Kowa ya san duka albasa da aka noma tumbula na ne ake duka ajeta a yi rumbuna nan na albasa. Rumbu waje 170 ko 160 duka kuma sun cika da albasa. Kuma rumbu duka yana ɗaukar sako, sun kai sako 100 ko 100 da wani abu. Kaga ɗaya ranar Asabar Allah ya kawo masifa, wuta ta tashi ta canye duka waɗannan rumbuna. Maza sun yi hasara a wannan wuri wadda ba ta da iyaka, wanda ba a san dai yadda za a cewa ba tunda na yi imani an yi perdikin bisa shi an yi perdikin wannan albasa hasarar da an kai miliyan dubu abinda Allah ya kaddara ya fada ma wadannan yan uwan namu wani ya je ya dauko bashi na mai wani ya je ya dauko bashin motor pump ya zo ya gyara ya kare dukansu an yi aiki an kare an aje za a fara saidawa Allah ya kawo ga masifa Allah ya ce ba rabon su na ba Allah ya kawo wanda an rabon su
ya aka yi wannan gobara tashi honorable
wannan gobara ba wanda zai iya ce maka ya tattashi ka san bukkare na kara da na zana a wanga lokaci yau na iskan nan ta yi wani yaro ya wuce yana dauke da wuta koko wani ne yasa Allahu alam wadannan manoma ina san mahani yau in ba Allah ya kare ba gwamnati koko yan masu hannu da shuni a tashi a kama ma mutanen nan suno wani ya kare noma ma bai karu noma so dole sai ta yi wurin girtsai
kana nufin cewa kamar girman matsalar ya kai inda da dama daga cikin su watakila idan ba a tallafa musu ba nan gaba ba za su samu damar aikin ba
ba tabbata in ba su samu tallafi ba wasu da su da noma albasa ta kare tunda wani ya an tambayo ka kudi sun kai jika 700 ko miliyan guda to wurin wa za ka je kuma ka yoramce kuma ka fara aiki kuma a zero wannan mutumin da ka baka in ba adili bane ba zai iya kuma baka ba kaga kenan ole da na ya tambayo ka 1 million yanzu yana neman million mi gare ka million bi tana yawa kuma ba za ka same su ba kaga ne akwai masala shine nake kira ga gwamnati wanda nake cewa gwamnati ce ta adilai kuma nake ganin ba zan mutu ne wanda zai iya duba duk abin da ya faru akan talaka ya faru akan sa to nake dibi wannan gwamnati ta tashi tsayin daka ta kama ma wadannan talakawa su koma su yi aikin su tunda mutane ne masu aiki mutane ne wadanda suke musu dogara ga mutum ba sun dogara ga Allah sun dogara ga hannuwansu sun dogara ga noma bayan gwamnati zan kira ga majalisa insha Allah shugaban majalisa bayanan in ya dawo zamu gaya masa da cewa da kowa da kowa wanda ya iya a samu kowa ya sa hannun shi a taimaka ma wadannan bayan Allah
dan majalisa a jamhuriyar Niger Sa'idu Amma azantawar sa da wakilin mu Sule Momini Barma yanzu kuma ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba
barka da hantsi mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu idan ana biye da shirin a makon jiya mun yi bita akan wani taron ƙara wa juna sani da tsangayar ilimin kimiyyar ƙasa ta Jami'ar Bayero da ke Kano Najeriya ta yi da haɗin gwiwar Jami'ar Bas da ke Ingila mai taken hanyoyin samar da makamashi don cigaban Najeriya bayan gudanar da wani bincike ƙarƙashin tallafin Global Challenge Fund. To har ila yau muna tare da bakin namu Farfesa Adamu Idris Tanko wanda ya shaida wa abokiyar aiki Baraka Bashir a hirar su cewa sabanin yadda ake tunani makamashin sola yana da saukin kuɗi sai dai kamata ya yi su haɗa ƙarfi da ƙarfi don cimma nasara. Game da batun cewa makamashin sola ne ya fi dacewa da jihar Kano ga abinda farfesan yake cewa
a kalli al'amarin tare yadda mun sami yarjejeniya tsakaninmu da su cewa ga yadda abin ya kamata ya zama cewa mun canza daga yadda da ake zuwa sabon hanya da muke gani al'amarin makamashi a duniya watakila in an fuskance shi sai a ga cewa shi ne yake gudanar da al'amarin rayuwa gaba ɗaya a duniya muddin aka canza alƙibla ba da makamashi ana ganin cewa yanayin yadda muke samun gudanar rayuwa ma zai canza kuma ana ganin cewa za a samu cigabanni sosai shi yasa muke ganin cewa ya kamata gaba ɗaya muraja'a ya zama cewa mun yi wannan abu muna ganin cewa zai canza alƙiblar yadda muke gudanar da rayuwarmu gaba ɗaya al'amarin yadda za a dasa shi shine mai tsada amma idan za ka dauke shi cikin dogon lokaci sai ka ga ya fi komai sauki idan ka ce yau za ka so kaza daga ran da ka saya ba za ka ƙara sayan komai ba in ka dasa shi in Allah ya yarda sai ka yi shekara 10-20 ba ka ƙara yin komai ba don za ka duba abin da ka kona ka kashe aljihunka cikin waɗannan shekaru 10-20 sai ka ga cewa ya zama sauki a gare ka wannan shine shi yasa muke buƙatar gwamnati ta shigo yan kasuwa su shigo duka mu fahimci cewa idan ka bar wa ni da ke misali yanzu ce za mu je amma idan muka hada karfi da karfi muka zama kamar mu 10 mu 20 mu 30 mu 1000 sai ga abubuwan da za a kashe ya zama da sauki
A nasa bangaren kuma, Muhammad Danusa Usman ya ce gwamnati tana da muhimmiyar rawa da za ta iya takawa domin ganin cewa wannan nau'i na makamashi ya samu karbuwa.
Sun karba, to amma mushkilan kawai shine yanda za su samu jarin a fara. To in gwamnati ya dan sa musu hannu kadan, to sai kaga cewa abun sai ya dan bude. Sannan kuma mutane za su yi yawa a su wanda za su yi amfani da shi. Muna gani kamar gwamnatin ne yake directing people. Shi gwamnati ne yake da haƙƙi ya dan juye mutane so that mutane su fuskanci me ake yi ma tukuna. To yanda dai suka kawo tsari na nafsalula da wadansu abubuwa aka sa mutane suka koya. Gashi nan yanzu nan abun ya yalwata. Haka ma shi sola in dai gwamnati zai sa mutane su dan yi ilimi a kansa sai kaga abun ya yalwanta wajen amfani da shi.
To ina dalilin gudanar da taron nan a Kano?
Kano dai ana ganin cewa babban guri ne kuma Allah ya ba mu jama'a wannan jiha ta mu ta Kano. Sannan na biyu wannan jami'a ta mu ta Bayero kowa ya ga yadda ake ta basa aka yadda za a canza akalar ba da koda wutar lantarki. To wannan abu ne da ya sa idan duniya yana kan Bayero a yanzu kuma ana ganin cewa wannan guri ne da ya kamata a ce an zo an fuskanci a nan wannan jami'a ma ya kuke nan kuma wanne irin darasi sauran gurare za su dauka. Nan jami'a muna da babban guri wanda ko a yanzu nan na gani akan hasken rana miki kuma duk abin da jami'an nan take amfani da shi kenan. Tun safa har dare a awa 24 na rana a kwana 7 na sati. Ba lokacin da aka zo ka same mu mun dauke su in dai muna kan wannan sola da muke.
Wani tasiri taron nan zai yi kuma wani irin ci gaba taron zai kawo?
Insha Allah abinda muke ganin shine gwamnati su dauki wannan al'amarin kuma ya zama na cewa sun ja kowa a jika. A nan gurin akwai yan kasuwa, akwai kungiyoyi masu zaman kansu, akwai mu da muke harkar malanta, akwai kusan kowa yanzu yana nan. Kuma tare muke so mu kalli matsalar gaba ɗaya mu ce mun samu matsaya guda ɗaya wanda zai yi mana nuni da al'amarin zai ci gaba.
Malama Ummu Kultum Muhammad wacce take daga cikin mutanen da suka gudanar da bincike a jihohin Kano da Jigawa ta ce rashin wadataccen wutar lantarki ne sanya mutane neman wasu hanyoyin sauki wajen samun makamashi. Kana ta ce zai iya samar da ayyukan yi ga matasa.
Abinda ya ja hankalin mutane gaskiya shine rashin samun wutar lantarki daga National Grid ya saka mutane dole su nemi wasu abubuwan da za su yi amfani da shi. Banda wannan kuma akwai yanzu kamar a ƙauyuka akwai inda kwata-kwata su ba a kai musu wutar lantarki. To da haka kamar NGOs kamar da su Rural Electrification Agency sai suke kai musu wannan renewable sources. Banda wannan kuma kamar da muka shiga wasu ƙauyukan suna na'am da shi amma matsalar shine ba a taɓa zuwa an bude musu abin yanda yake ba. Sannan kuma abin na da tsada ba za su iya siye ba amma kamar Etoshila haka za su iya amfani da isa da fanka su cajin wayoyinsu. Kuma abin da suke kiran hankalin gwamnati da raguwar al'umma shine suna da yara matasa waɗanda suke da hazaka inda za a iya nuna musu wannan harkar za ma su iya amfani da kayan mu na gida su kera nasu wannan suna ganin zai kawo sauki sosai abin ya lota sosai a irin wannan wuraren sha.
To mai sauraro da haka za mu yi sallama a yau sai aka sance da mu a wani sabon shirin idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe. Adadin lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka musamman ma Baraka Bashir da ta tattaro mana wannan bayani da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu nake mana fatar wani lafiya.
Zauren VOA kwarai ba shakka. Duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattako.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su ƴan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai su suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi.
Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza ƴan uwanmu sai su zauna suna ta discourage suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai ƴan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin sashin Hausa na muryar Amurka. Sai kuma Nasiru Adamu El-Hikaya da ya shirya wannan shiri tsaf kamar yadda kuka ji shi. Sunana Hassan Maina Kaina da na gabatar ke sallama da ku sai kuma can da yamma da misalin karfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikinmu za su dawo dauke da wani sabon shirin cikin sai a dakace mu.